أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, EKS ko IKS, Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih, da take nan Niyami a jamhuriyar Nijar. Muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa daga nan damarsa da falalar sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine majalisinmu ko darasinmu ko mazamanmu na 209 kenan. Kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'u ihamil ittihab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu kuma littafin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Muna cikin wato suratu Yasin kenan a cikin littafin as'ilatul Qur'an al-Majid. Mun tsaya a ƙarshen wato a mas'ala ta 912 kenan, za mu tashi a kanta. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Kafin mu shiga cikin wannan karatun ko wannan mas'ala da za mu tashi a kan ta gadangadan, akwai wata mas'ala da so ɗan yi ishara gare ta wajen mas'ala ta 910, inda muka kawo zancen inna ilaykum mursalun. Akwai farkon qissatu wadrib lahum mathalan ashab alqaryati idh ja'aha almursalun idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bithalith fa'adadna bithalith shu'ba yakramta fa'azzazna kenan. Sai da manto wato thulathi ne shi, ko azzazna daga azzaza ne kenan, ruba'i ne wancan kuma azza kenan. Sai da manto wato da thulathi da ruba'i, dukkan kowanne daga cikinsu yana iya zamantowa wato yana ta'addi, ma'ana yana kai zuwa ga maf'ulun bihi, ba dole bane sai an kawo shadda. In an kawo shadda don ƙarfafa ma'ana, ko kuma farko wato na an nuna farkon turawa, azzazna kuma an nuna abin ya ƙarfafa lokacin da abin ya tabbata kenan. Don haka dai wannan taujihi ne da za a yi ma wannan qira'at kin, wallahu ta'ala alam. To a mas'ala ta 912 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid, malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah yace ya hasratan 'alal ibad, kai to ga bayi. An gane ko, wa tahassuru 'ala Allah ta'ala muhal, a ce kuma Allah yayi nadama, domin kalmata hasara tana nufin ba da khasara ba da wato wancan mai digo, ha'u mai digo wanda ke nuna an yi asara. An gane ko, wato nan hasara daga da ha'u ne ha karami kenan, nan yana nuna nadama. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya nadama. Malam yace kunna, za mu ce huwa tahsirun lil khalqi, kaman nuna nadama ne, kaman sanya nadama ne ga bayi. Ma'anahu, abinda ake nufi, qulu, ku ce ya hasratana ala anfusina, kamar su waɗanda abin azabar ta faɗa kansu, wanda abin waɗanda an ka halakar su ce wato ya hasratana ala anfusina. An gane ko, ya kai canmu akan bayi, ya kai canmu akan kawunanmu, domin su ne suka yi hasara. Ai la tahsiru min Allah ta'ala, kenan kakku yi nadama daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku na azaba, ku yi kaito akan kanku, ku yi nadama akan kawunanku, domin Allah bai zalunce ku ba. Ina fata an fahimce ni. Domin Allah baya yin nadama, kuma irin wannan ya zo a cikin suratul an'am, wato qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i llah hatta idha ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Kaga wannan yana nuna cewa wato bayi sunu suke yin nadama, Allah subhanahu wa ta'ala baya yin nadama. Allah ya mu tsayi da nadama duniya da lahira. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 913. Malam yace fa in qila, idan anka ce kaifa nafa Allah subhanahu wa ta'ala al-idraka 'ala ash-shams, an gane ko, ya an kai Allah ya kore ma, nafa Allah, Allah ya kore subhanahu wanda yake ya tsarkaka, wa ta'ala kuma ya daukaka, al-idrak wato nan rishika ake nufi. Domin al-idrak wani lokaci yana nufin kamar hararo abu da gabbai guda biyar, ko ka ganshi da idonka, ko ka shishi na shi da hancin ka ko mu ce sonsona ko ka dandana shi da harshen ka ko da bakin ka ko kuma ka ji shi da kunnan ka ko ka taba shi wato da fatar ka to in wannan shi ake kira idraka ga dan adam ko ka gano abu ta kwakwalwa da ilimi to amma in an ce rana to ita rana ba ana nufin wannan ba ana nufin rishika kamar ta cimma abu to sai Allah ya kore ma rana ta cimma wata wato nafa Allah subhanahu wata'ala al-idraka an ash-shamsi lil-qamar Allah ya kore cewa rana ta rishiki wata duna aksihi amma bai ce ba wata ba zai iya cimma rana ba inda yace la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa huwa kenan shine wala al-qamar kenan ana iya cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar sai a ce wala al-qamar yanbaghi lahu an yudrika ash-shams to me yasa ba a faɗi wannan ba malam yace kullana zamu ce li anna sayra al-qamari asra'a domin gudun wata yafi gudun rana fa innahu yaqta'u falakahu domin shi wata yana yanki wato ya ce falak hanyar da yake bi ma'ana yana kewayowa ne kenan nan yaqta'u ana nufin yanka abu ba na nufin kamar yanke daji an ce an yanka daji wani ya yanke daji mai yawa ana nufin yayi tafiya mai yawa to ana nufin shi wata yana kewayowa wannan hanyar tashi da Allah ya sa shi akan ta fi shahrin a cikin wata daya washamsu ita qurana la taqta'u falakaha ba ta yanke wato ta ta hanya kenan shine falak illa fi sanatin sai cikin shekara domin ita rana tana da wato tana juyuwa ne akan hanya ta shi kwana 360 zamu ce ko 350 da wato hudu kenan idan mun dauki wadansu watanni sun yi kwana 30-30 to 30-30 sha biyu 360 a shekara ta musulunci ko kuma a ce a kwana 354 sai a fitar ma sauran watanni guda shida kwana ɗai saboda a ɗauki wannan yayi 30 wannan kuma yayi 29 misali in mun ɗauki wannan lissafi amma a shekara ta musulunci ba a samun shekara mai kwanaki 365 don a musulunci babu watan da yake yin kwana 31 sannan kuma a musulunci babu watan da yake yin kwana 28 kamar yadda yake a wajen turawa wanda suke lissafi da rana ba da wata ba akwai watan da yake yin kwana 31 akwai wata kuma na February ko kuma February wanda yake yin wato kwana 28 a wani lissafin nasu to ita rana sai ta yi kwana 360 sannan take cimma iya wannan hanyar tata ta kewayo su daya shi ko wata duk kwana 30 yana juyuwa ko kwana 29 fa kanat ash-shamsu to ita rana ta kasance jadidatun a sifan tata ita ta cancanta jadir shi ne wanda ya cancanta da abu bi an tusafa a sifan tata bi nafi idraki cewa ba za ta cimma wata ba libut'i sayriha saboda tafiyarta wato tafiya ce wanda take albut'u shi ne abin da yake wato yana tafiya a hankali a hankali shi ne bati akan jinkiri wal qamar shi ko khaliqan shi ya cancanta nan ba halitta ake rufi ba khaliqan shi ya cancanta bi an yusafa a sifan tashi bis sabqi da cewa ya gabata li sur'ati sayrihi saboda shi yana gaugawa kenan tunda shi yana gaugawa shi kamata ya ci gaba to kenan kuma sai a ce rana ba za ta cimme shi ba saboda tana bayan sa kamar yadda Bahaushe yake cewa sheri gaba aka saka ko wasa ka baya cimmai kaka yi to amma ba muna nufin rana sharri bace ko kuma wata sharri ne nan karin magana ne muka kawo na Hausawa malam yace to hadha su'alu az-zamakhshari rahimahullah wannan ita ce tambayar da shi Imam az-zamakhshari yayi waje rahimahullah Allah ya masa rahama wa jawabu kuma da amsar da shi ya bayar wannan amana ce ta ilimi kenan ya fadi inda ya dauko wannan tambaya da amsa wa yaridu alaihi malam yace to amma abin da ke gito ma wannan tambaya ta az-zamakhshari anna sur'ata sayril qamari cewa gaugawar da wata yake yi yunasibu an yanfi al-idraka anhu shi ya cancanta cewa a kore ma shi watan Allah ya kore ma wata an yanfi al-idraka anhu ya kore mishi rishikar rana domin shine ke gudu kenan shine za a iya cewa har ya kewayo ya cimma wato ita rana koko an yanfi al-idraka anhu لانه دومن ما ريتشي اذا قيل اذا اكتشي للقمر ينبغي له ان يدرك الشمس وتا بيدا تشي غريشي بكو بزي يوا غريشي ما يتم رانا مع سرعه سيره تاري دا غوغاو غودون سا علما ذا اسني بالطريق الاولى تا هانيا ود اكي تشوا شيني ما بلانتانا ما كنا هانيا ما في دا تشوا ان الشمس تشوا ايتا رانا لا ينبغي لها ان تدرك القمر بزي يوا با غريتا تتم وتا مع بطء سيرها تاري دا تشوا تانا تفيا ني اهنكلي اهنكلي fa amma idha qila amma idan anka ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar rana ba zai yiwa gare ta ba ta cimma wata amkana an yuqal ayyana yiwa a ce inna ma lam tudriku abin da yasa ba za ta cimma wata ba ko ba ta cimmishi ba li butqi sayriha saboda tana tafiya ne a hankali a hankali fa amma al qamaru amma shi wata fa yajuzu an yudrikaha ya halatta a ce zai iya cimmata misali a hankalce li sur'ati sayrihi saboda shi yana tafiya ne wato da gaggawa wannan shine abin da malamin ya kawo wato kinan a takaice amma idan muka duba amsar da shi malamin ya kawo cewa lishamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar da yake zatin abubuwa ne guda biyu tunda an ce rana ba za ta cimma wata ba an gane ko to abinda za a iya fahimta kenan sai Allah subhanahu wataala ya ce walal layl sabiqun naha sannan kuma yini dare ba zai gabaci yini ba an gane ko to tunda Allah ya faɗi wannan kenan shi wata yin ana ganin sa ne cikin dare ita ko rana ana ganin ta ne cikin yini to tunda an ce walal layl sabiqun naha tanan ma za a iya fahimta shi watan ba zai iya cimma rana ba sai kuma Allah ya ce wa kullun fi falakin yasbahun kowane a cikin hanyarsa yasbahuna yana tafiya na in an karanta fassara kalma ta sabaha yasbahu tana nufin iyu an gane ko sabaha in an yi shadda da nufin tasbihi shi yasa inda aka cewa wasabihati sabaha wani sai ce da malaiku masu wato tasbihi sabihati na ana fassara shi da malaiku da suke suna tafiya wato suna fira kamar suna yin iyu ne ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal anan abin da ya kamata mu fahimta yasbahuna mu'jiza ce ta alqur'ani sai nuna suna tafiya tafiya ce suke yi da gaugawa amma kamar tafiyar su kamar ta iyu ce ka ce dai kamar iyu ne suke yi a cikin sararin samaniya wanda mu'jiza ce ta alqur'ani yanzu turawa da suke suna da na'urori na kallon sararin samaniya sai suna ganin suna ganin dagawar rana da wata kadan kadan suke tafiya alhali ko gudu ne suke yi wanda yake mai tsannin gudu to kaga wannan shine wato nau'i na mu'jiza ta alqur'ani kamar yadda wato akai bayani wallahu ta'ala alam to wannan shine abin da malamin ya kawo sai mu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ta gaba mas'ala ta 914 malamin yace fa in qila idan anka ce kai fa qala Allahu ta'ala ya akai Allah yace wa ayatul lahum aya ce gare su suratu yasin aya ta 41 malamin yace ai li ahli makka akwai aya kina ana nufin lahum yana faɗi ga mutanen makka to nan in an ce ahli makka zaga malaman tafsiri da malaman ulumul qur'an suna cewa mutanen makka ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka wani sai san malamin kuskure ne tunda alqur'ani ai ya shafi mutanen makka ya shafi wanda ba mutanen makka ba a'a na ana nufin ibtida alkhitab da anka ce ya ayyuhan nasu wannan lokacin su mutanen makka su za su fara shiga cikin wannan bayanin kafin wani ya shiga ciki tunda alqur'ani ya shafi dukkan musulmai ya shafi kuma dukkan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wanda ya imani da wanda bai imani ba to da haka an ce ayatul lahum mutanen makka ana nufin su za su fara shiga domin lokacin da qur'ani ya sauka da su ne ya fara magana ba kuskure bane malamai suka yi yana da kyau ka fahimci meye dalilin da yasa aka faɗi wannan magana yace to da Allah yace wa ayatul lahum ay li ahli makka ga mutanen makka anna hamalna zurriyatahum mu mun dauki zurriyarsu suratu yasin aya ta 41 ay zurriyata ahli makka zurriyata mutanen makka aw zurriyati qaumi nuh alayhi salam ko zurriyata annabi nuh alayhi salam duka in ka fassara zurriyatahum din kenan in ka gara maka ce su zurriyatahum domin yana kuma zuwa ga mutanen makka in ka gara maka ce zurriyatahum yana kuma zuwa ga annabi nuh alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim shi yasa daga cikin asbab ikhtilaf almufassirin marji'u ad-damir shin damiri shi na kuma zuwa ga wa wani lokacin sai zamanto damirin ya an ci ya kuma zuwa ga wannan ko wannan ko wannan duk dai maganganu ana iya hada su wani lokacin kuma ba za a iya hada su ba sai a zabi wanne ne ake ganin ya fi dacewa malam yace to fil fulk almashhun a cikin alfulk wato jirgin ruwa kalma ta alfulku wani lokacin tana nufin jirgin ruwa daya wani lokacin kalma ta alfulku tana nufin jiragen ruwa masu yawa inda Allah subhanahu wataala ya ce nan fil fulk almashhun ay jirgin ruwa daya ne annabi Nuhu yayi domin Allah ya ce fa anjaynahu wa ashabas safina amma alfulk tana idoka jiragen ruwa masu yawa Allah subhanahu wataala ke cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas kaga nan da jiragen ruwa da suke dauka abin da yake amfanin mutane domin ba jirgin ruwa bane guda yake daukar abin da yake amfanar mutane wadansu suka ce al fulku kawai jirgin ruwa daya amma al din za a hankalta ma da yace fil fulki na al ahdiya ce can kuma da yace wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas al jinsiya ce kenan shi al fulku guda yake nufi fulku yana nufin guda amma an kawo al ahdiya daya in an kawo al jinsiya ko istighraqiyya umumiyya kulliyya ko istighraqiyya umumiyya urfiyya sai zamanto jiragen ruwa masu yawa ake nufi ina fata an fahimce ni malam yace to wadhurriyatu ita ko kalma ta zurriya malam bahaushe ce zaraa ismun suna ne lil auladi na ya'ya wal mahmulu fi safinati nuh kuma wanda anka dauka a cikin jirgin annabinin hu ma'ana mutanen da anka dauka ko jinsin da anka dauka safinatu nuhin alayhi salatu wassalam wato wadanda anka dauka kenan kenan aljinsu ko adh-dhurriyyatul mahmula ko wato aljinsul mahmul fi safinatu nuhin alayhi salatu wassalam ma'ana mutanen da anka dauka dai a cikin jirgin ruwa ta annabi nuhu sirra da aminci Allah tabbata a gare shi alayhi wa ala nabina afdalus salatu wa atammut taslim aba'u ahli makkata ai iyayen mutanen makka ne la aula wato la auladuhum ba ƴaƴan su bane wadanda anka dauka zamanin mutanen annabi nuhu ai su mutanen makka matsayin ƴaƴan ko jikokin suke gare su to ya za a yi a ce kuma an dauki zurriyar su mutanen makka malin yace to kulna zamu ce az-zurriya ita kalma ta az-zurriya min asma'il addad tana daga cikin asma'ul addad in an ce asma'ul addad sunayen da ke doka kishiyar abu guda biyu akwai af'alul addad fi'lin da yana doka ma'ana biyu kamar gabara an gane ko illa mar'atu kanat min al-ghabirin gabara tana nufin abinda zai zo gabara tana nufin abinda ya shudi ya riga ya wuce to kidan kaga al-addad ne to ita ma kalma ta nan fi'ilina shi ko al-adhurriya shi kuma asma'u ne ba af'al ba sunaye ne masu daukar kishiyar ma'anonin juna tutlaqu 'ala al-aba wani lokaci an ce adh-dhurriya ana nufin iyaye wal aulad wani lokaci an ce adh-dhurriya ana nufin kuma wato ya'ya bi dalili qawlihi ta'ala malai yace kuma saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah astafa adam hakika Allah ne ya zabi annabi adam ya bashi annabta ya bashi sifofi ya zabe shi zaman to shine uban mutane kenan wato abinda Allah ya zabe shi zaman to nabiyyun mukallam Allah ya zabe shi da dai sauran sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi da su wa nuhan da annabi nuh Allah ya zabe shi ya bashi annabta ya sanya shi farkon manzanni da sauran su wa ala ibrahima da kuma iyalin gidan annabi ibrahim waɗanda Allah ya ce faqad atayna ala ibrahima alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima Allah ya zabe su ya ba su annabta ya ba su kaza ya ba su kaza ya ba su kaza wa ala imrana da mutanen gida annabi imran waɗanda Allah ya zabe su ya ba su wato takawa da addini kuma ya fitar da wato maryama a cikin wannan gida ya fitar da annabi isa a cikin wannan gida an gane ko alal alamin Allah ya zabe su wato akan talikai nan alal alamin an nufin su talikai to nan ba a faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba waɗansu malamai suka tafi cewa a ambace shi a fakaice ma'ana a cikin waɗansu domin an ce wa ala ibrahima da iyalin gidan annabi ibrahim to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi na daga cikin ala ibrahima ina fata an fahimce ni kina yan an dauki cewa kalma ta ala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga cikin wato wannan kalima din ina fatan an fahimce ni to kina sai zamanto alal alamin akan talakai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shiga ciki sai zamanto amun ne baqin ala umumihi wato amun ne lafazi wanda yazo amun kuma tabbas ya tabbata tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ciki waɗannan su ne fiyayyun wato bayi alal itlaqi in mun dauki wannan amma in muka dauki cewa wanda sun ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ambace shi ba to sai a ce waɗanda an zabe su alal alamin akan bayi na zamanin su domin ba a cewa waɗanda sun Allah ya fifita su akan kowa in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai cika ba domin shine khairu khalqillah ajma'in kuma sayyidu waladi adam kamar yadda cikin hadisi wala fakhr ina fata an fahimce ni shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi zababbe ne daga cikin zababbi daga cikin zababbi an zabe shi wato daga cikin ko cikin wato kabilu Allah subhanahu wataala ya zabi larabawa da ya zabi wanda zai fitowa da manzanci na karshe cikin larabawa kuma aka zabe shi cikin babbar family aka zabe shi cikin babbar wato kabila aka zabe shi cikin khiyar shi sace ana khiyarun min khiyar to sai Allah ya ce zurriyatan ba'daha min ba'd an gane ko kenan sai an mun zabi cewa in mun dauki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bace shi ba anan sai zaman to kenan nan amun ne wato ala alami zamanin mutanen zamanin su ake nufi saboda wadansu suka cewa a'a amun ne uri da bihil khusus da an ka ce alal alamin dukkan bayi to kenan uri da bihil khusus an ba a nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki wasu suka ce a'a amun ne makhsus amun ne an yi takhsisin shi domin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo za a fitar da shi daga cikin wannan to akwai maganganu da dama wanda suna ganin bai ma shiga ciki ba kwata-kwata tunda shi ba a kawo shi ba kina sai zamanto wato amun ne uri da bihil khusus tun farko ma shi ba a sa shi ba ko kuma amun ne makhsusun za a yi takhsisin shi can zamanin su kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo su ne ake magana kan su dan haka ba a ba magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kace a'a zai shiga ciki tunda shi ma zai biyo baya to amma sai a yi takhsisin shi kina in mun dauki a zamanin su ake nufi amun ne uri da bihi alkhusus bi hadhihi alazmina in kuma mun ce amun ne makhsus har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sa zamanin su ciki amma da ya shigo ciki sai an kai takhsisin an kace alal alamin ban da shi inapata mfa nchini dhurriyatan ba'daha min ba'd to dhurriya ce wanda sashin ta daga sashi yake suratu ali imran aya ta 33 da aya ta 34 malam yace wasafa jami' al mazkurina Allah ya siffanta dukkan wadanda anka ambata bi kaunihim dhurriya cewa su dhurriya ne wa ba'dhum aba al haliku sashin su iyaye ne wa ba'dhum abna sashin su kuma iyaye ne fa ma'nahu kina abinda ake nufin a ce hamalna aba a ahli makka mun dauki iyayen mutanen makka aw hamalna abna'ahum ko ko mun dauki iyayensu an gane ko mun dauki iyayensu bi annahum kanu fi zuhuri aba'ihim almahmulin domin a wannan lokaci in mun fassara su iyaye kalimatu dhurriya ana nufin iyayen mutanen makka saboda mutanen annabi nuhu iyayensu ne in mun dauki cewa kuma a'a ana nufin mun dauki iyayensu kenan su mutanen annabi nuhu iyayensu lokacin da anka abin nan suka hau cikin jirgin ruwa ai cikin tsatson su akwai iyayensu sai zaman tona hamalna wato zurriyatuhu ana nufin mun dauke su tare da iyayensu wanda suke cikin tsatson su duk da yake ba su zo ba a duniya domin bayan su babu wani dan adam da ya saura sai zaman to sun kasance cikin iyayensu don Allah ya ce ja'alna zurriyatuhu humul baqin bal ma wadan suna ganin annabi nuhu shi kadai ne wato ya haihu daga cikin wadanda suka wato tsida daga cikin wannan tunda an ce ja'alna zurriyatuhu humul baqin wato sun suka gani a waja'alna dhurriyyatahum al-baqin ba annabi nuhu da yake nufi ba ana nufin wato al-baqin wanzuwa ma'ana su ne wanda sun ka tabbata wato akan samun doguwar dhurriya ko kuma haihuwa ala ayyati hal dai akwai maganganu da malamai malam yace li annahum kanu fi zuhuri aba'ihim al-mahmulina sun kasance cikin tsatson iyayensu su mutanen makka wato wadanda anka dauka a cikin jirgin ruwa wannan shine ake kira wato kalimata al-abtat to kafin mu je a mas'ala ta gaba akwai abu guda biyu da nake son na ƙara shine cewa wannan kalima ta al-abdad akwai wani malami da ya rubuta wani littafi wato al-abdad kalmomi na larabci da suke dukkan ma'ana fiye da biyu kuma kishiyoyin juna da wannan sai kalima ta bada kaza da kaza akwai bincike kan wannan kamar kalima ta adh-dhannu wani lokacin tana nufin zato an gane ko kamar yadda kafirai suke cewa inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqin ya idan jin qiyama wa idha qila inna wa'da allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqin kuma kalima ta dhannu lokacin tana nufin yaqini an yi tabbas domin Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa ala al khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune wadanda suke zato za su hadu da Allah alhali ko mu'mini ba zato yake zai hadu da Allah ba tabbas ya tabbatar da akwai kiyama to akwai malami da littafi akan al-addad kalmomin da suke bada kishiyoyin juna ma'ana biyu suke dauka kuma masu cin karo da juna to kaga irin wannan yana da kyau dalibin ilimi ya san shi abu na karshe wanda zan kara karkashin wannan mas'ala shine cewa imamu sa'adi a cikin tafsirin sa taysirul karimur rahman fi tafsir kalam al-mannan da yazo a karkashin wannan aya sai ce to shi ya rasa yadda zai fassara wannan aya domin iya abin da ya sani shine kalmata zurriya tana nufin iyaya dan haka wannan aya yayi bincike yace amma wajen ba da ma'ana sai ya rasa ma'anar da ya kamata wato ya bata to anan sai mu ce wallahi ta'ala alam shine cewa imamu sa'adi da Allah ya sa ya ci karo da wannan magana cewa kalmata zurriya tana daga cikin al-addad kenan da wannan iskali ba ina ganin ba zai zo ba game da abin da shi malam yayi bayani wanda kin dama ilimi wato fage ne mai fadi sai dai kai iya abin da zaka yi ba zaka iya cimma wato iyakar ilimi ba wannan shine abin da zan iya cewa wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 915 kenan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha li muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya allah yace wa yaquluna suna cewa mata hadha al-wa'd yaushe ne wannan alqawli in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya suratu yasin aya ta 48 malam yace ya anuna suna nufin alwa'd alqawli bil ba'thi da tayar da su kenan ko tayar da mutane wal jaza'i sakamako da za a yi ma mutane wal wa'du shi ko alqawli kana waqi'an abu ne wanda ya kasance an zartar da shi da muntazaran ba abinda ake jira bane dan yace alwa'd alqawli kina har ya riga ya cika malam yace kullu za mu ce ma'anahu abinda suke nufi mata injazi hadha alwa'd yaushe ne wannan abin nan mata injazu hadha alwa'd wani lokaci ne za a cika injaz shi da abinda an kai a tabbaci an ka zartar da shi hadha alwa'd wannan alqawli wa sidqihi da gaskiyar shi da gaskatuwar shi bi hafil mudafi wato an shafe mudaf kenan mudaf إنجاز أنك شاطر مشيني المضاف أنجاني كو كوكم ولا ينسى أو بإطلاق اسم بسم أو بإطلاق اسم الوعد واتو أن أكسونا الوعد والقول يوند أنك زرتس على الموعود أنا لفيع أبندا أي القول يبيش كبر بيا الموعود شيني أبندا أني مك القول إن سبيت بتما أنسى الوعد شيء القول إن كان كنسا تو سيدا متو أني أمفاني د كلمة الوعد أنا لفيع الموعود أبنسك كلا واتو النيابة تكين علم الصرف كو العدول تكين علمي واتو الصرف كينا كم أقولش تكين علمي نبلاغا مارين يتي تو كضرب الأمير كما أنا نفهم ضرب الأمير بوغن سركي أنا نفهم مضروب الأمير وند سركي يبوغا ونسج اليمن أنغاني كو أنتي نسج اليمن واتو ساك اليمن أنا نفهم نسيج اليمن كو منسوج اليمن أبند أنك ساك دقا كسر اليمن إنا باتا أنفين جيني كنا سيد منتونا تندي أنتي الوعد شي القولي أي القولي يارغي يغتر موعود أبند أنك مكو القولي wannan shi ne abinda wato malan ya kawo kina a karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam to abinda zamu dan kara a gurguje karkashin wannan shine cewa abu na farko kalma ta alwa'du ai tana nufin alqawli to abin tambaya anan in an ce wa'ad da larabci shine abu wanda yake na alkhairi in an ce wato alwa'id shine kacewa to ga zahiri ma abin da kamata kafirai su ce wa yaquluna mata hadhal wa'id yaushe ne wannan alƙawarin da an kai mana halakar da mu domin in an ce alwa'du alƙawli ne na alkhairi to ai mu'minin su ne an kai ma alƙawarin alkhairi amma su kafirai alƙawarin azaba akai musu to anan wannan su malamai suka ce a shi alwa'du galibi yana zakwa cikin alkhairi amma kuma yana zakwa cikin sharri domin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yake cewa wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nar jahannama kaga dan wa'adallahu an kace ba a ce wa'adallahu alkuffara walmunafiqina ba ko wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara ba sai sun kace ana amfani da cikin alkhairi ko cikin sharri wadan suka ce a nan isti'ara ce akai ba ara kamar an aro kalma ce ta alkhairi don yingace an gane ko wato dan yingace gare su amma ba ana nufin ba wato alkhairi data zuwa cikin zancan wato kalma ta wa'ada ba ta kawo cikin sharri kamar an ce wa'adallahu Allah ya yi alkawali almunafiqina ga munafiqai wal munafiqati munafiqai maza da munafiqai mata wal kufara da kafirai sai su ji dadi an ce ai musu alkawali aka ce nahara jahannam sai an ka bijiro da abinda wato gece ne akai musu da an ce wuta da sai su yi ta kansu to wannan wadansu malamai sun tafi akan haka kenan wadansu sun tafi cewa a'a ana amfani da kalmar ta alwa'd cikin alkhairi cikin sharri kenan babu wata matsala suka ce a'a nan wato kamar aro ne akai yaushe ne wannan kacewar da an kai muna amma sai an kai amfani da alwa'd ana rufin alwa'id wadansu kuma daga cikin malamai sun ce a'a nan alwa'd kawai a hankalta mu mu'minai yaushe ne alƙawalin da an kai muku domin alƙawalin da an kai mu mu'minai yana tare da kacewar da aka yi maka kafirai in an ba mu'minai nasara to kuma mi wannan ya zama faduwa ga kafirai in an samu musulmai cikin aljanna ai kafirai za su shiga cikin mutake nan tare suke da alwa'du da alwa'iduna kenan kamar Aisha fa dai rincin su wa yaqulu mata hadhal wa'du wal wa'idu kenan in kuntum sadiqin sai anka kawo wannan kuma shi alwa'du din nan yana iya daukar wato wa'adi guda kenan kiyamar da anka ce za ta tsayu ko kuma alwa'du yana iya daukar alƙawullan da Allah ya yi musu na cewa za su ci nasara Allah zai ba su nasara sai ana cewa to wannan magana da suke faɗa yau shi ne za a yi ta domin ana ci musu musulunci zai mamaye duniya za a samu a mamaye kamar yanzu Farisa da Roma waɗanda su ne power a wannan lokaci ko mu ce puissance musulunci zai kai can to in sun kari kafirai suka ji wannan labari sai suna dariyar sahabbai a Makka in sun biyo ana cewa mulukul ard ga shugabannin duniya suna wucewa to shi ne sai su rika maimaita wannan wai yaushe ne alƙawarin da anke muku mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin to wannan ya kamata dalibin ilimi wato ya fahimci wato wannan in kuma dauke alƙawari ne na duniya kinan wanga alƙawarin da anke musu in mun dauke al na kiyama sai zaman to alwa'du ko kuma zaman to aljinsiya ce duk alƙawullan da anke musu a nan duniya da alƙawullan da anke musu a lahira yaushe ne za su tabbata sai zaman to na aljinsiya ce wato tana iya dauka alƙawullan da Allah ya musu duniya na cin nasara da kaza da kaza da kaza kuma alƙawullan da anke musu a lahira na samun aljanna da tsira da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ina ba ta an fahimce ni dan haka in ka ji fassaroli sun bambanta tana yiwa ya danganta daga hankalta ma al da an kai in ka dauke ta al ahadiyya yana da alƙawli daya ka dauke ta al jinsiyya alƙawla daban-daban koko al istighraqiyya umumiyya kulliyya ta haɗa kowane alƙawli ko istighraqiyya umumiyya wato urfiya ta shafi kowane irin alƙawli wanda shine an ka tantance a nan banda wanda an ka fitar da shi ma'anoni ne waɗanda dole sai mutum yana karatun usulul fiqh da lugha yana fahimtar yadda wato asalin kalmar take ɗaukar ma'anonin da take ɗauka da irin yadda za a fassara ta fassarawa da bata saba ma wato nassoshi ba abu na gaba wanda zan kara shi ne na karshe wannan kalima ta ko in ce wannan aya ta wai kulu na mata hadal wa'du in kuntum sadiqin tana daga cikin ayatul mutashabihatul alfa wato ayoyin da suna kamanceceniya ta fuskar lafazi akwai mutashabihul ma'nawi cikin qur'ani nassi wanda ma'anar shi tana da rikitarwa wanda galibi shine yanzu abinda muke karatu cikin wadannan littattafai sannan akwai mutashabihul lafzi wanda lafzan shi sun yi kusa da juna wani lokacin su zo dai wani lokacin wani harafi kadai zai bambanta ba to irin wannan malamai sun yi littattafai akan su akwai malamai da dama sun yi littattafai akan ayatul mutashabihatul alfaz za ka ga littattafai da irin wannan ko kuma aunur rahman fi hifz alquran wani malami abu dharr alqalmuni ina ga dakkar tasammi sura ne akwai kuma imamu shatibi wato shi kuma manzuma yayi wadancan galibi littattafai da wadanda ba an tsara su an tsayin sayin wake ba amma imam shatibi yana littafi aqilatu atrab alqasaid sannan kasar libya suna da littafi a jami'ata abdurrahman al-asmari shine kalimatut tanzih malamai da suna kawo dasu kokari a cikin irin wannan akawo kuma qawaid sai ka karanta ayatul mutashabihat ta'silan wa tatbiqan qa'idodin da malamai suka kawo da kuma yadda ake tatbiqi to wannan aya wai qulu mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin akwai ta cikin alqur'ani gurare daban-daban abinda ke bambanta ta abinda zai so baya shi yasa a wajen harda alqur'ani idan malamai suka karanta maka waye kuru da mata hadal wa'd in kuntum sadiqin sai ka tsaya cak domin cikin su wacce ce ba guda bace ba bi bane ba uku bane ba hudu bane sai ka tsaya dole sai an tambaya a karanta ayar da za ta zo baya domin in kai karambali ka je kai tsaye to duk wanda ka karanta suna ita ba ita bace kaga misali waye kuru da mata hadal wa'd in kuntum sadiqin yazo a cikin suratul yunus qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah a cikin kuma suratul sai kai hattara a cikin suratul a'raf an gabatar da naf'an qul la amliku li nafsi naf'an wala darran duk dake bata fara ba da wai qul mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin sai ka diba cikin littafin balaga ta alqur'ani kaga yassa cikin suratul yunus an ka gabatar da darran akan naf'an a cikin suratu wato suratul a'raf an ka gabatar da wato naf'an akan darra ko kuma duk cikin alqur'ani inda naf'an ya gabaci darr ko suna ne ko fi'ili kuma da inda darru ya gabaci nafku ko suna ne ko fi'ili wace irin balaga za mu iya fahimta a karkashin wannan to kaga dai akwai cikin suratul yunus wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah sannan kuma yazo a cikin suratu wato al-anbiya wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an dhuhurihim wala hum yunsarun sannan yazo a cikin suratul naml wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun sannan yazo a cikin suratu saba wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul lakum mi'ad yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wala tastaqdimun sannan yazo في سوره ياسين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون سننكم ياضوا في سوره الملك تبارك الذي بيده الملك كنن ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين تو ينوا wannan shine abinda zan iya cewa a karkashin wannan wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 916 malam yace fa in qila idan aka ce قولهم فدار كافرين كنن wanda yazo cikin alqur'ani man ba'athana min marqadina wa yatayid da mu daga cikin baccin da muka yi su'alun anil ba'ith sun tambayi wane ne yatayid da su kenan ismul fa'il al ba'ith al fa'il fa kayfa tabaqahu ma ba'dahu jawaban to me yasa wannan ya dace ya zama to daidai da amsar da aka ba su tunda sun ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nufikha fi as-suri fa idha hum min al-ajdath ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha an yi busa cikin kaho kina wanda mai kiyama ne sai suka ce wayar da su daga baccin su to sai an ka ce qalu ya waylana man ba'athana min marqadina sai an ka ce hadha ma wa'ad ar-rahman wannan shine abinda Allah ya alƙawari to kaga su sun tambayi waye tayar da su amma sai an ka ba su amsa alƙawari ba a yi zancen ga wanda ya tayar da su ba to ya za a yi su zama to daidai tunda su suna tambayar waye tayar da su ya kamata a ce ga wanda ya tayar da ku sai aka ce a'a wannan shine abinda Allah mai rahama ya alƙawari malam yace kulna za mu ce ma'anahu abinda amma anassa ba'athakum ar-rahman wanda ya tayar da ku shine Allah mai rahama alladhi wa'adakum al-ba'th wanda ya muku alƙawarin za a tayar da ku wa anba'akum bihi ar-rusul ya sanar da ku wannan ta fuskar manzanni ya turo manzanni sun ka sanar da ku illa annahu ji'a bihi sai malam yace an zo da wannan uslubi na amsa ala hadhihi at-tariqa akan wannan hanya tabkitan lahum dan kwace su inji malaman zauri kwacewa wa tawbihan dan kuma zirki sai aka ce hadha ma wa'ada ar-rahman wannan shine abinda Allah ya alƙawari ba a ce ar-rahman ba kawai domin sun ka ce man ba sanan min marqadina ana ce ar-rahman amma sai aka ce hadha ma wa'ada ar-rahman wannan shine abinda Allah mai rahama ya alƙawari kinan kaga dan a nuna musu wannan alƙawarin Allah ya tabbata suna tambayan mata hadal wa'adu to ga lokacin da wannan wa'adin ya tabbata kinan isgilin da suke yi kamar yadda Allah ya faɗa cikin ayoyi daban-daban wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un to wannan shine abinda malin ya kawo, amma abin da za mu iya karawa a gurguje shi ne abubuwa guda biyu. Abu na farko shi ne da an ka ce ƙalu wanda a sana min marƙadina, za ka ga an kawo sinun, sinun tana nufin asaktu, za ka ɗan yi shiru kaɗan sai ka ci gaba da karatu, ma'ana za ka yi shiru ne amma ba tare da ka yi lumfashi ba, shi ne asaktu. Sannan kuma za ka ga an kawo ƙafun, ƙafun tana nuna waƙafi ne wanda yana nuna ka tsaya shine yafi dacewa, amma in ka wuce babu matsala. To waɗannan awqafu din ba wasu abubuwa ne ba wanda bai fahimci ma'anar alqur'ani ba ko bai san larabci ba, shi yana da buƙatuwa zuwa gare su, domin cikin qur'ani ba a cewa wannan waqafi wajibi ne ko wannan waqafi kaza ne sai in an samu dalili. Kenan waqafi abu ne wanda yana da alaka da ma'ana, sai zuwa ƙarshen aya ne wanda kuma akwai maganganu cewa mutum zai tsaya ne ƙarshen aya, in ba ma'ana ta zama ba ta cika ba, wasu malamai suna ganin a tsaya ne ƙarshen aya ko da ma'ana ba ta cika ba daga baya sai a wuce, akwai maganganu daban-daban. To amma ana abin da ke son in ci shi asaktu din nan, in ka ga sinun in tana nufin waqafi tana nufin asaktu, kenan ka tsaya ba tare da kayan numfashi ba. In kuma ba wajen wannan bane, in ka gane ta a cikin wata kalima wajen da ba waqafi ba, to nan tana nufin asalin kalimar sinun ne sai an ka sasuwa. Kamar misali wa zadakum fil khalqi basta, zaka ga an yi sinu, an gane ko to asalin basta da sinun ne, ina fata an fahimci ni a larabce, amma sai an ka kawo shi da sawadu, domin wasu laraba suna amfani shi da sawadu. Shi yasa wasu malaman lugu suka ce duk inda sinun take zaka iya sa sawadun a larabci, ko duk inda sawadun take zaka sa iya sinun a larabci, in ba can asali ba ma'ana za ta iya canzawa a larabci. Kinan basfa da basfa, domin ya ce yabsutu rizqa, ka gani yabsutu da sinun ne, ina fata an fahimci ni. As-sirat asalin shi sun kace da sinun ne, amma kuma akwai sirat, akwai kuma wato sirat, kamar yadda malamai suka yi bayani na lugha. To da haka ya kamata dalibin ilimi sai fahimci wannan waɗannan sinun. To kaga in kaga lamu tana nuna cewa la ba a tsayawa, in kaga mimun to mimun kala biyu ce, akwai mimun wanda take an yanke ta ba ta da tsawo, tana nufin al-luzum, ana tsayawa daidai wannan wurin ba a wucewa. Misali inna ma yastajibu alladhina yasma'un, sai kaga wata mimun. Akwai mimun ta iqlabi wanda ita ko tana zuwa ne bayan nunun, wato nunun mai sukuni da ba'un, wama tafarraqa alladhina min ba'di wa tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di, to nan zaka ga wannan mimun kin ita tana da dan tsawo, sun bambanta ta ba ta waqafi ta ba, koko tana zuwa bayan nunun da ba'un in sun haɗu, koko tanwini fathataini ko kasrataini ko dhammataini idan ba'un ta zo bayan su, ta iqlabi ce waccan. To sannan kuma in kaga wato sadun tana nufin sil, ka wuce yafi, amma in ka tsaya ba matsala. In kaga kafun kamar irin wannan wurin da yake min marqadina, zaka ga kafun qif ka tsaya yafi, amma in ka wuce ba laifi. To kaga dalibin ilimi in bai san su ba. Sannan in kaga digo uku, so wato ga uku ga uku, kadiba cin wajen alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin, zaka ga digo uku uku. To waɗannan digon guda uku uku suna nufin in an tsaya akan na farko to ba a tsaya akan na biyu, ina fata ana fahimta ta. To in dalibin ilimi bai fahimci wannan ba, ana kiran shi waqful mu'anaka, kamar waqafi na wanda yake yana mu'anaka, ya an ce mu'anaka kamar ma'anonin da suke sumbanta juna, domin mu'anaka da larabci wani lokacin tana rufin sumbanta. To nan ba ana rufin ba irin sumbanta ta dan adam, na adam sumbanta ma'anoni. Misali kaga zalikal kitabu la rayba, in ka diba zaka ga digo uku fi, zaka ga digo uku. To idan ka zo zaka karanta zalikal kitabu, kana da damar kenan guda biyu, in ka tsaya na farko baka tsaya na biyu, in ka wuce na biyu baka tsaya na ɗaya. Kenan misali zalikal kitabu la rayba, ka tsaya akan na farko to wucewa zaka yi na biyu baka tsaya, sai ka ce fihi hudan lil muttaqin, ko kuma ka ce zalikal kitabu la rayba fihi, sai ka tsaya hudan lil muttaqin. Kaga ma'anonin suna mu'anaka juna, suna shiga cikin juna, shi ake kira waqful mu'anaka, ina fata ana fahimta ta. To kuma in ka ce zalikal kitabu la rayba, wannan littafi ne tabbas, alqur'ani littafi ne, ba sha'ir bane, ba waƙe bane, ba magana bokaye bace. To fihi hudan lil muttaqin, a cikin alqur'ani akwai shirya ga masu jin tsoron Allah. Amma in ka ce zalikal kitabu la rayba fihi, wannan littafi ne wanda babu shakka a cikin sa, hudan lil muttaqin, mai shiriwa ne ga mu'minai, ko an saukar da shi don shiriya ga masu jin tsoron Allah, kenan su ne mu'minai ke. Ina fata an fahimci ni. Amma baka cewa zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, nan bai yi ba, wannan shi ne ake kira waqful mu'anaka, kuma yana da yawa a cikin alqur'ani da dai sauransu. To wannan na dan ba dan uwa yan uwa misali ne saboda su fahimci in sun ga waqafin. Amma wanda yake jin larabci shi yasan wannan wurin ana iya tsayawa ko ba a iya tsayawa, ko da akwai waqafin ko babu, kuma bukata ce ta sa an kai shi, ba bid'a bace, saboda shi asalin qur'anin ba ma rubutu bane, asalin qur'anin na karatu ne Allah ya saukar. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba da umudi a rubuta, don Allah yadda a rubuta. Dan haka waqafin an ga alamun wanda bai san larabci ba, bai kiyaye shi da kyau, ba zai iya fada cikin matsala sai an kai masa alamomi, amma wanda shi yana da ilimin ya san wannan wurin ya cancanta a tsaya, wannan wurin bai cancanta a tsaya ba. Ina fatan an fahimce ni. To sannan kuma sai mun yi hattara, wato qira'u idhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ina fatan an fahimce ni, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Idan muka duba qira'a wato ta as-susi ba qira'a ta jumhur ba, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, shi yana karantawa da wannan. To yana da kyau dalibin ilimi sai yayi hattara dan yana iya zuwa wato abin nan. Sannan kuma shi Ibn Kathir ya karantawa fihi hudan lil muttaqin, dan haka in kaji an ce fi hudan lil muttaqin, qira'a ce ta susi ta Abu Amr Ibn al, wato qira'a ta riwaya ce ta susi daga Abu Amr Ibn al Ala, dan haka dalibin ilimi sai yayi hattara. To wannan shi ne, ka karanta littafai, zan baka littafi guda biyu don cikin wannan ilimi masu muhimmanci. Littafi na farko littafin الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى نأستاذ الدكتور واتو إبراهيم عوض قسم مصر دكما للتافلة الوقف والابتداء وأثره في تقرير مسائل العقيدة نأبصار الإسلام بن وقار الإسلام مستصد أكربوتا واتو أجامعة المدينة المنورة. إنا قطاع فهمتيني. To wannan shi ne abin da zan iya cewa game da wato wannan waqafin. Sai abu na ƙarshe wanda zan kara shine ɗan Qur'an Yunus ce babu azabar kabari, domin da anka tayar da kafirai za su ce man ba'athana min marqadina, wayar tayar da mu daga cikin baccin da muke yi, kaga Qur'an ya ce bacci ne suke yi, kaga wannan shine hujjar su. Sai ce babu azabar kabari, in an ce musu to ai Fir'auna an ce za a yi masa azaba annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab. Sai ce to zan mutane Fir'auna kawai wannan ya shafa. Amma sun manta da cewa kafirai Allah ya faɗa cewa in an zo dokar ransu, Allah zai cewa walau tara idh dha, Allah yana cewa walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu masitu aydihim akhriju anfusakum, sai anka ce al yawma tujzauna azabul hud, ayo za a saka kan muku da azaba ta walakanci. To ai daga ran da suka mutu, to kinan kuma kaga ashe tun daga nan azabar kabari ta fara, wanda yake cewa babu azabar kabari a wannan yinin anka ce, ba a ce yanzu nan dai za a yi musu azaba ba. Dan haka yana da kyau dalibin ilimi ya hattara. Sannan su mu'minai su ba ai suna cikin ni'ima, Allah ya faɗi waɗanda suke mu'minai suna cikin ni'ima, kinan kafirai suna cikin azaba. Kuma dan an ce mutun ya mutu rayuwa ake yi ma azaba, ai Allah ya ce kafirai idan za su mutu ana bugun huskokin su. To ai da Qur'ani ya faɗi wannan, ai ba mu zo ba mun ka gani a ido ana bugun huskokin su. Kuma Allah ya bada labarin wannan gaibi ne, walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan haka al'amari na gaibi wannan rayuwar ma Allah ya ce ba mu santa ba. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, kinan kaga irin wannan rayuwar baka santa ba, kada ka je ka karyata. To irin wadannan ɗan Qur'ani musu ce Allah ya ce bacci suke yi, kuma kun zo kun ce ada musu azaba, ya za a yi musu? Da irin mu'tazila da suke da arayin da aqida a ce to ya an kona mutum, to ya za a yi a yi masa azaba? Ai ba jikin ɗaya ne za a yi masa azaba ba, ran ma ana yi masa azaba. Tunda yanzu ba a yi maka azaba ko a nan duniya dan adam, yana yiwuwa bai azabtar da kai ba, bai azabtar da jikinka ba, amma yayi ma abinda zai saka bakin ciki, gara ma a yi ma azaba ta jiki. Ina fata ana fahimta ka, to balanta na Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yadda malamai suka ce nan da suka ce man ba'athana min marqadina, dama idan suna nan ana musu azaba ta kabari, wanda ya mutu cikin kabari sai ya musu azaba cikin kabari, wanda bai mutu cikin kabari ba sai ce maka to ai wanda kifi ya haɗe ko ko wanda dabbobi suka zo suka ci naman suka raba, ai ba dole bane jikin za a yi ma azaba, shi ran yana ina? Kai ana magana ana marai azaba, kada mutum zance ana majiki azaba, ba dole bane sai mi sai wato abin nan. Ka karanta wani littafi alqawaid alusuliyya almu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a na wato Yusuf Rasamat Darnof, zaka ga doctora ce da aka rubuta a jami'an Madina, wanda tana da muhimmanci kwarai da gaske kan sanin ka'idodi na aqida da ake tattaunawa. Wato an rubuta ta ne a jami'a al-islamiyya bil madinatil munawwara, sharafaha Allah wa hafizaha Allah. To dan haka dai abinda muke son mu ci a nan, idan su ana musu azaba irin waccan wadda yake mu ci azabar kabari, don mun ci mata azabar kabari ba dole bane idan mutum yana cikin kabari, a'a dan saboda dan adam in ya mutu ana turbude shi, ana yin wannan azaba. To da an yi busa ta farko sai a dauki ran kowa, wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard. To yanzu wanda ke cikin sammai da ƙasai, kidan kaga ko cikin kabari yake ko kuma a ina yake, dai Allah ya ce wannan lokacin za su mutu gaba ɗaya. To thumma nufikha fihi ukhra, to yanzu kafirai ana musu azaba, an yi busa shikenan sai kaman fi samawatul ard, duk wanda ke cikin sama da kasa ya mutu, har ci wanda ke cikin kabari kenan. To thumma nufikha fi ukhra, lokacin da za a sake yin busa, fa idahum qiyamun yanzuru, to a wannan lokacin za su ce man ba'athana min marqadina hada, kaji irin yadda abinda wato nasoshi da alqur'ani ya bayyana, baka ma fahimci alqur'anin ba, shi yasa kake wato soki burutsu, wallahu ta'ala alam. to wannan shi ne abin da zan iya cewa sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 917 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fi sifati ahlil janna ga sifan mutanen aljanna hum wa azwajuhum su da matansu fi zilalin suna cikin inwoyi suratu yasin aya ta 57 ina fata an fahimce ni wa dhillu ita ko inwa innama yakunu haythu takunu shams ana samun inwa ne inda akwai rana ita ko aljanna Allah yace la yarawna fiha shamsan wala zamharira ولهذا لا يقال لما في الليل ظل domin haka ne ba a cewa abin da yake cikin duhu cikin dare kenan yana da zillun inwa domin kana cikin duhu ai ba ganin inwa wal jannatu ita ko aljanna la yakunu fiha shamsun babu rana a cikin ta liqaulihi ta'ala domin Allah subhanahu wata'ala yace la yaruna fiha shamsan ba za su ganin shamsu ba rana wala zamharira sannan kuma babu tsananin sanyi zamharir kenan kamar da wasu malamai suka fassara suratul insan ayat 13 domin in babu rana tunare akai ai za a samu sanyi ko ba haka ba to kuma shi yasa ma anan duniya suke cewa yanzu turawa da suke bincike suke cewa wurin da Allah ya aje rana shine didi da ita da an sa ta dan yi nisa ga duniya kadan da sanyi zai halaka da mu da an dan guso da ita kadan da za mu komi sai Allah tsaye da ta daidai wannan wurin to an ce babu rana kina hankalinka zai zuwa cewa kinan za a yi tsananin sanyi to sai an ka ce ba rana ba a ganin rana sannan kuma wato babu wannan tsananin wato sanyi domin ranar da watan kullun yajri li ajalin musamma inji Allah kuma za a hade shi ne gaba dai وإن كيما تاسيو فإذا برق البصر وخق برق البصر أو تكراء فإذا برق البصر كبرق البصر فإذا برق البصر الله سبحانه وتعالى وجمع الشمس والقمر زاء حدا رانا دواتا واتو فإذا برق البصر وخسف القمر كو فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ذا أحد رانا دواتا كلا كمشي كنا أنت أميسو ونصم البسكتي ذا أجيفا سولي أتكم تجهنم أكارم كمشي malin yace to kulna za mu ce zillu ashjaril janna ana nufin inwar itacen aljanna ko bishiyoyin aljanna min nuril arshi daga hasken al'arshi li alla tubhira absar ahlil janna don saboda kada su wato lalata nan abhara shi ne abin da ya kidimar da kai ko wato ya baka mamaki na amma ana nufin kada ya bata ganin mutanen aljanna fa innahu a'zamu min nuri shams domin yafi tsananin hasken rana kinan hasken al'arshi itacen sai su zama to su ne kariya ina fata an fahimce ni waqila wadansu malamai suka ce min nuri qanadilil arshi daga hasken fitillun da suke al'arshi domin hadisi na wato shuhada yana nuna cewa akwai wato al-qanadil wato fitillu da suke wato laƙe ga al'arshi ko suke laƙe ga al'arshi wanda akwai tsuntsaye koraye kore ko tsanwaye waɗanda suke zuwa suna wato tasrahu fil janna nan suke zuwa suna wato abin nan kai da kawo suna yawo to kenan anan ake samun haske ko mu ce hasken al'arshi ko mu ce hasken fitillun al'arshi ko mu ce hasken al'arshin da na fitillun shine yake saukowa amma sai zamanto wannan hasken itacen aljanna su suna iya daukan dawun shi sun kare shi sai su samu inuwa ta wannan wannan shi ne abinda wato nafsi ya kawo ko amsar da malam ya kawo kina akwai haske to kuma duk inda za a samu haske to samun inuwa ko da daddare ne in ka shigo cikin haske ai zaka iya ganin wato inuwar ka ko kaga inuwar abu kina wannan shi ne kuma ko da ba mun dauki zahiri ma ai cewa Allah ya ce la yarawna fiha shamsan ba su ga rana in an ce ba ka ga rana ba shi ke nuna ba mu haske rana kwata kwata ba in ba dan wancan nasibi da ya ce wajibi ash-shamsu wal qamar kuma Allah bai nuna mana ba wato misali ita rana bayan an hade ta da wata abin nan wadansu malamai ne suke cewa za a kai su ne a cikin wuta a jefa su tunda wuta tana da rana tana da tsananin zafi wata shi kuma ana iya ganin cewa shi ma wani sinadari a tare da shi na haske wanda ana iya kada su can su kara wato zafin wutar jahannama to ban dai san wani nasi ba wanda ya tabbatar da cewa dai bayan an hade su za a kai su wato a can cikin wutar jahannama wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malam ya kawo na cewa kenan in wanda za a samu saboda akwai haske a cikin aljanna abinda zamu kara anan da Allah ya ce hum wa azwajuhum su da matansu matan mutanen aljanna idan muka duba akwai wadanda suka yi imani a nan duniya kinan su ma matan ƴan aljanna ne akwai kuma qurul ilmi wadanda an halice su an aje su a can to sai dai mas'alar da muke so mu kawo mace idan mijinta misali ya rasu kafinta an gane ko in ta rasu gaban shi kinan ta riga shi in ta riga shi mutuwa in shi dan aljanna ita aljanna ce khalas aljanna da su magana ta da ita kare to amma yanzu misali idan mace ta aure namiji ɗaya biyu uku dukkan su suna riganta kuma duk ƴan aljanna ita ma ai aljanna ce to wanne ne cikin su wadansu daga cikin malamai suka ce za a zaɓi mata miji na ƙarshe shine zaman tuwa mijinta domin gare shi ne wato auren sa na ƙarshe kenan wadansu daga cikin malamai suka ce a'a za a zaɓi mata miji mafi ɗaukaka da daraja domin dan aljanna ana bashi ne abinda an mafi dace kina Allah zai yi cikin mazannin wadanda suka aure ta wanne ne fi kima da daraja ya fi samun babban matsayi sai a bata wannan matsayi wadansu kuma sun tafi akan wannan to shi yasa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu suka ce dalilin da ke nuna cewa mace mijinta na karshe shi yasa Allah hana aure matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada suke kafa hujja kuma da ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan wato mutuwar shi Abu Salama kenan kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take to wannan wadansu malamai sun tafi akan wato wannan ra'ayi to dama in miji da mata kuma duk wuta sun kashi kashi kenan a daga an kare to yanzu anan matar da ba taba aure ba kuma sai ta zama to ya aljanna to ita yanzu ya za a yi da ita yanzu ita ko yanzu ya za a yi da ita wadansu malamai suna ganin cewa aljanna ai babu matsala babu komai to amma an tambayi Sheikh Ibn Uthaymeen akan wannan matsala an gane ko to yanzu matar da ita ya aljanna ce amma ba taba aure ba to Sheikh Ibn Uthaymeen da ya duba yake cewa to bai tuna wani nasi wanda zai iya fadar wannan amma zai iya istinbatin wannan matsala inda Allah subhanahu wataala ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun a cikin aljanna akwai abin da tashtahihi al-anfus duk abin da rayuwa take bukata to ita aljanna mace wadda ba taba aure ba ai tana bukatar miji to kuma Allah subhanahu wataala zai bata miji haka malam yayi ijtihadi kadiba cikin wannan risala al-qawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidat ahli sunnah wal jamaa ya kawo wannan bayani da wannan mas'ala to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 918 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa samma subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ko ya kira kenan nutqal yadi furucin hannu kalama ne ya kira shi magana wa nutqal rijli da magana kafa furucin magana ya kira shi shahadatan shahada fi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce kenan wa tukallimuna aydihim inda Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannayensu za su yi muna magana wa tashhadu arjuluhum kuma kafafuwansu za su yi musu shaida suratu yasin aya ta 65 malam yace kulna zamu ce li annal yada domin ita hannu kanat mubashiratan an gane ko ta kasance ita take mubashira take wato yin aiki kai tsaye war rijlu ita ko kafa hadiratan tana halarci wa qawlul hadiri ala ghairihi shahada shi wanda a halarce in ya fadi magana akan wani sai a ce yayi shaida wa qawlul fa'ili shi ko fadar an gane ko qawlul fa'ili fadar wanda ya aikata aiki ala nafsihi akan karan kansa laysa bi shahada ba shahada bace bal iqrarun shi tabbatarwa ne bima fa'ala ga abin da ya aikata kenan yanzu in ka aikata abu sai ka ce ka tabbata akan kanka in wani na sai ce nayi shaida qultu malin yace wa fil jawabi a cikin wannan amsa da wadansu kenan suka bayar nazarin akwai abin amsa tare da shi malin shi fadi wannan yace to amma dai akwai abin amsa babu matsala to ai ita kanta shaida magana ce shi yasa wani malami ya al-ashhadu yawm al-qiyamah su shaida annabawa za su yi shaida an gane ko kafirai za su yi shaida akan kawunan su qalu shahidna ala anfusina kasa za ta yi shaida yawm idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha gabbi za su yi shaida al-yawm nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun da ayoyi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam zai shaida al-umma za ta yi shaida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida ga sunan dai fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida akwai masu shaidar da tasha al-qiyama ala ayyati hal nan wasun ce hannu yayi magana kiran kamar ikrar ne saboda shi ke aikatawa kafa kuma bata yi magana ba ta yi shaida domin abinda tagga an aikata ne to amma ita ma ai kafa ai tana aikata sabon Allah almuhimmu dai kuma wani lokacin Allah sai shi kira dukkan su sai shaida an gane ko wato Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa qalu li jiludihim lima shahidtum alaina Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harsun su za su musu shaida yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim da hannayen su wa arjuluhum kuma kafafun su za su yi shaida to kiran kaga wannan ya za a iya ce kuma tukallimuna don saboda an ce tukallimuna ana iya cewa hannu yayi magana matsayin shaida ce amma magana ce ta shaida domin ita shaida ana iya yin ta da baki ana yin ta ba za a yin ta da baki ba wata shadu arjulun kafafun su kuma za su yi shaida almuhimu dai sai zama tuna an canza usulubi ne kawai sannan kuma abu na karshe wanda ya kamata mu kara za a iya cewa to ai waɗannan gaban ba sa magana a nan duniya ba matsala bane duniya daban lahira daban shi yasa Allah ce za su ce wa qalu li jurudihim lima shahidtum alaina za su ci magabu wato fata take jikin su kiran fatocin su ko hatocin su na jikin su lima shahidtum alaina dan mi kun kai mun shaida za su ba su kasance su ce an taqana Allahu allazi antaka kulli shay Allah dake bada iko ga ko wani abu yayi magana to shine ba mu iko mu kai magana kaga dan haka kai Allah ya ce sun tsuya yayi magana a nan duniya kamar da Nabi Sulaiman ya ce ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayyib a ce duwa sun yi magana a ce kaza ka ce a babu shi wannan uslubi ne na ƙaryatar da Allah kuma in an ƙaryatar da alqur'ani ba dan ake son a tsaya ba sai a ƙaryatar da sunna gaba ɗaya sai a rubuta addinin musulunci wanda shine abin da turawa suke so ko saboda wasu ƴan mu'tazila sun ce a ba magana ake nufi sun yi ba a kamar irin aikin da sun kai shine yake nuna cewa ga abin da suke nufi kenan bilisan hal ne wai bari bi lisanil maqal bane wato misali in ka ce ma wani bari bai ce ban bari ba amma sai ya ci gaba da aikin to kaga bi lisanil hal ya nuna kamar ya ci maka bai bari amma tun da ya ci gaba da aikin sai su ce to bi lisanil hal ne kenan kamar da tace ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum ya ku taron tuburwa ku shiga cikin gidajen ku wai abin da take rufi ta gudu ne sai sun kaga alamun kenan halaka ce ta yi magudu sai su ma su kai gudu wannan kawai maganganu ne irin waɗanda suke mutumin da yake wato wani lokacin kokolosa ta rikice ko kuma wato an bashi cin hanci yana son ya bata addini Allah kai mu da tsaki to ƴan uwa musulmi da ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya karato kware da biske abinda muka faɗa ga nan to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba idan Allah ya ba mu iko ya ba mu dama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.